Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma
jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. A yau muke kammala tattaunawar da wakilin Hassan Maina Kene ya yi mana da shugaban kungiyar manoman Najeriya da ta faru Rabi'u Mudi da kuma shugaban kungiyar makiyaya ta Najeriya Khalil Muhammad Bello, inda za mu duba matakan da ya kamata a ɗauka don kawo kan matsalar rigingimu tsakanin manoma da makiyaya, yadda hakan zai taimaka a ɓangarorin biyu. Hassan gare ka.
Dr. Faruk, a ƙarshe kuma abu guje da kada mun ce za mu taure ne. Ba a maganar matsalar dole sai an kawo maslaha wannan matsala din. Idan ana magana a ɓangaren maslaha, kana ga waɗannan matakai ne ya kamata a ɗauka a bi domin a shawo kan wannan babban kalubale na rigingimu tsakanin makiyaya da manoma a Najeriya.
Na farko dai a gaskiya sai kamar yadda muke ta bayani ɗan siyasa har zuwa yau nan ba na kyauta da can a satin nan a ce akwai wajen da ba ta burtari ba. Sai ɗan siyasa an nuna musu mahimmanci sun sami political will abinda Bature yake faɗa sun sami cewar da Allah su yi haƙuri abubuwan da aka ware domin jikoki da waɗanda ba a haifa ba kamar yadda kakanninmu da bamu sani ba suka bar mana. Su ma su yi haƙuri a ɗan wannan lokacin da za su tafi su yi haƙuri su daina taɓa waɗannan hanyoyi su yi haƙuri su san akwai al'umma makiyayan nan da suke bi da wannan arzikin mu ne yake zirayewa idan suna yi. To idan arewa suka haɗa kai aka samu cewar an daina taɓa irin waɗannan burtsalai to Allah yadda za a samu. Sannan kuma na biyu gaskiya zan faɗa cewar Fulani ba a musu adalci ko a majalisar ƙasar nan da can kwata-kwata ba ma a tuna arziki. An barci a daji kamar yadda aka babbishe a daji ba wanda yake tunawa da su kuma a sa su a bajimu. An aka zo ana zancen manoma ko da wani lokaci za a ga an ci a ba manoma sashi a ba manoma
su. Wannan adalci da kake magana a da ko har yanzu.
Da yake yanzu da yake ga shi an fito da kamar ministry ta livestock da sauransu muna kallon cewar watakila an waiwayo ne a fara sinadar su. To amma fa a sani cewar sai an tuna Fulanin ne na ƙasa sosai kamar yadda shi mai magana yake hotunsa sai in za a iya taɓa su amma da an watsar da su ba ilimi ba a tuna da su a daji ba ko mene an kaga an tuna da su sai lokacin kamfan tawar a shekara da kurawar da yawansu. To haka amma an gama tawar da ta da abu ne sun can ba a san da su ba sai an tuna da waɗannan haƙoƙi na kowa da kowa sai mun wakan mu'adalci gaba ɗaya in makarantun su idan suka yi ilimi su kansu kuwa inda suke noma duk da suke cikin nan an abu da ne kansa ba ma a tunanin sa amma man da shi idan afirka ka sa su suka fahimci ilimi to za ka samu sauƙin matsala mu ma za mu samu sauƙin matsala za su shigo mu yi mu'amala kowa zai mu'amala ne kai da mu'amala da mai ilimi da mara ilimi ba dai da ba
dan kuma haka shi ne gaskiya ne doctor amma kuma da kalma gallo amma ba za ka kai kai a tunanin ka me solution me maslaha.
Maslaha dai duk da haka ina so in gode wannan adali shugaba da kasar ma ga alama zai iya mutunta insha Allah in gode biyoyi da ta bamu dama don ba in ba irin wannan dama ba yau makiyayi an wayi gari ba ma ga batun a magance masa matsalarsa ba a jima me yake damun sa galibi babu wanda ya dame shi. To idan ana so a samu maslahar wannan al'amari da yake canza kamanni yana zama bala'i a kasa shine sai masu mulki din wanda su Allah ya ba ikon sarrafa al'umma sun zo dukkanin su sun zama masu adalci mafiya rijiya amma idan ya zama na galibi kansu kawai suka sani to akwai larura. Galibi dai handama wuraren nan da ake ya kamata mai handama wuraren ko dukiya ya sani akwai lokacin da zai bar dukiyar ko dukiyar ta bar shi. Don duk wanda ka ba shekara 120 da kansa ma zai ce a binne shi ko kuma ka sarrafa dukiyar ta ta babu shi su koma su yi al'umma adalci. Makiyaya wallahi ruwan da za su sha ma a yau ya fi ƙarfin su ba. Galibin su gwamnoni kalilan ne suka damu ta wannan sabuwar ma'aikata da aka yi wanda ita ce fatar mu muna jira mu ga irin takun da za ta yi ita ma. amma ita ce fatar mu, don haka abu ne mai sauki. Kullum muna fata muna jaddadawa, wallahi babu matsala mai sauƙin warwarewa da za ta bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan kamar ware matsalar makiyaya. Makiyaya kuma ba komai suke buƙata ba illa adalci. Adalci shine a kama dabbobi inda za su bi da abinci. Amma kamar yadda na fara faɗa ka da ɗaya ta zu, galibi masu mulkin ba su fahimta ba. Wai sai su ware fili su ce aiki su ne da waje a kaddamar da wani abu. To ai ciyawa ya kamata ta riga wannan abun da ruwa. Yanzu oyon nan da dabbobi suke tafiya ba gine-gine ba ne yake kai su. Ruwa da ciyawa ne, kun kuma mu sha'awar kullum a kira mu kaddamar da dabbobi za su fara cin ciyawa, za su fara shan ruwa. Matuƙar kai wannan amma duk ginin da kai wallahi tafiya za su yi zubar gini. A cewar da ake gurin takar madara. Fitari shanun ma ba za a samu balle madara, don sai sun ci, sai sun ci su fitari ma ai balle ka samu madara. A kullo da dabarar da za a kama musu wurin ciwo shi kenan za a zauna lafiya tsakanin makiyaya da manoma.
Yanzu an kaddamar da hurumin zaman kiwon dabbobi na farko a jihar Borno domin samu hanyar warware matsalar arangama tsakanin manoma da makiyaya a faɗin Najeriya. Ga rahoton da Hussein Muhammad ta aiko mana daga Maiduguri.
A ƙoƙarin kawo ƙarshen rikicin manoma da makiyaya a jihar Borno, gwamnatin jihar tare da haɗin gwiwar gwamnatin tarayya ta gina wannan ruga ta garin nan a ƙaramar hukumar Mafa. Ruga ce mai girman murabba'in kilomita 4, wacce ta tanadi matsugunai ga iyalan makiyaya 461 daga al'ummomi 18 da rikicin Boko Haram ya shafa. Ita ce ruga iri ta farko a faɗin Najeriya, inda makiyaya za su yi kiwon dabbobinsu a inda suke ba tare da sun shiga gonakin mutane ba.
Cikin nan shine aka yi wannan gidaje ma makiyaya nan wurin su zo su zauna a ciki. Aka yi musu makarantar da za a sa yaran su a ciki, aka yi musu clinic da na lafiyansu nasu na kansu, sannan a ciki akwai clinic da na kula da dabbobinsu. To a nan ciki kuma aka samu area da su za su yi nomansu kuma su yi kiwonsu ba tare da sun je sun shiga gonan jama'a fadace-fadace ya tashi ba. In Allah yadda zai zama sanadiyan samun jituwa tsakanin makiyaya da manoma.
A shekarun baya dai mayakan Boko Haram sun yi awon gaba da shanun Fulani makiyaya da dama. Gwamnan jihar Borno Babagana Umar Zulum ya ce wannan yunkuri wata alama ce da ke nuna cewa manoma da makiyaya za su samu taimakon da zai farfaɗo da rayuwarsu.
We are ready and open for partnership that will not only enhance livestock productivity.
Inda ya ce a shirye muke, sannan kuma ƙofofinmu a buɗe suke da duk wani wanda zai kawo hanyar da za a inganta noma da kiwo a jihar Borno da kuma samar da tattalin arziki da ma samar da ayyukan yi ga jama'armu. Ministan harkokin dabbobi da kiwo na Najeriya, ED Muktar Masha, ya bayyana cewa makiyaya da manoma tagwaye ne wanda idan aka ci gaba da sama musu muhalli za a samu jituwa tsakaninsu.
Na yi kitabin cewa inda a ci gaba da yin wa'annan nuna adalci da nuna tausayi da a samu muhallin da za a ba duk wani makiyayi, walau na shanu, walau na alade, walau na rakumi, walau na cikiya, walau na zomo, ko da zane kifi ne. In dai za a ba mutum fili inda zai yi sana'a, to insha Allah ba za a samu nan kashin kashin ba.
Da dama daga cikin Fulani makiyaya sun saba da yawon kiwo daga wani guri mai nisa zuwa wani. Ko ya suka ji da wannan sabon tsarin?
To an raba masu noman ma an ba su gefe, mu da muke kiwon ma an ba mu gefe, wannan shine zai ba mu zaman lafiya.
Najeriya na yin asarar dala biliyan 14 sanadiyar rikicin manoma da makiyaya, a cewar rahoton cibiyar sasanci ta Center for Humanitarian Dialogue. Yanzu a yanzu dai wannan ce ruga ta farko da gwamnati ta kaddamar a jihar Borno.
Masu sauraro, a nan za mu lantsaya cikin wannan shirin namu. Da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da wakilanmu Hassan Maina Kaina da Hussein Muhammad, sai kuma Fiona Nandudu Mai da ta ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Oh, my God, I'm not going to be able to do it.